أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يمنا مع الله سبحانه وتعالى قد يا ديسا جتارا مو أولا رانا تالي تنين دومين چيغا بادا أولا كراتو ودموك سابا نا حسن المسلم أنا نتلقو كبرني يومنا شاشد ووات الجماعة الآخرة حجرات منزل سيرا صلى الله عليه وسلم dubu da 441 wanda ya daidai da 10 ga watan 2020 sati wanda ya wuce mun tike akan babi na du'a'u manistas'aba alaihi al'amr kuma mala ya kulla babi na 43 wanda yake magana akan kamar idan mutum abu ya mishi wahala ka buga nan ka buga can ka rasa yanda zaka yi abubuwa duk sun darme to idan mutun ya samu kansa a cikin wannan hali abin da ya kamata yayi sai ya ce Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahala wani hadisi ne na Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu kenan ma'ana kamar mutum yana magana cewa ya Allah babu wani abu wanda zai sauki sai abin da ka sanya shi mai sauki ya Allah kai kake sanya bakin ciki da kuma damuwa ya zamanto abu mai sauki mai yiwuwa kenan duk wanda ya samu kansa a wannan yanayi wannan a da ya kamata yayi ta yawaita karantawa Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla babu na 44 ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba zamban bal sai kullu wani babu shi kuma zikiri wanda mutumin da ya aikata wani zunubi zikirin da ya kamata yayi domin neman gafara wajen Allah madaukakin sarki sai ya ce sai malai ka mana ladabin cewa ma min abdin yuzunubu zamban babu wani bawa wanda zai zunubi ya sa mu Allah da wani zunubi fa yuhsinu tuhura ya tashi ya tsarkake tsarki mana yayi alwala summa yaqumu fa yusalli rak'atayn sai tashi yayi sallah raka'a biyu summa yastaghfirullaha illa ghafara Allahu lahu kana baya alwala sai zo raka'a biyu sai nemi gafara ubangiji subhanahu wataala to annabi sallallahu alaihi wasallama yace illa ghafara Allahu lahu tabbas Allah sai ya mushi gafara idan mutum ya samu kanshi shedan yarin jaye shi wata talallabiya ta dauke shi wani zunubi yayi kowa wani irin zunubi ne ba bambanci kazo kai alwala kai sallah raka'a biyu kace Allah ina neman gafara to shikenan Allah madaukakin sarki zai gafarta maka zunubanka wannan hadisi ne da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu summa yastaghfirullaha mala yace wannan kalma abin da ake nufi da ita ay li zalika az-zamb wal muradu bil istighfar at-tauba bin nadamati wal iqla'i wal azmi ala an la ya'uda ilayhi abadan wa an yatadaraka al-huquq in kanat hunak mala yace abin da ake nufi da mutum ya nemi gafara ubangiji shine mutun ya tuba ka tuba kuma tuba wanda take da nadama akwai sharadan tuba kai nadama kana ma kanka fada ya akai ka aikata wannan laifi shedan yarin jaye ka akwai kuma sharadi na biyu al-iqla shine lokacin da kake zunubin kanka ce sai na kare a lokacin kai sai in kana cikin shi ne sai ka fasa akwai kuma sharadi na uku cewa al'azmu Allah ya'uda ilayhi abadan sai ka sama kanka cewa alƙawali lalle ne tunda yanzu ka nemi gafara ubangiji ba zaka sake komawa ba to indai mutun ya haka Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare mishi zunuban shi sai dadi akan wannan in ya zama to akwai haƙƙin wani ko misali dukiya ce ka ci ta wani kaga kai laifi ka sa mu Allah kai zalunci to shi kuma wancan haƙƙin nashi to dole sai ka maida mishi ko kuma shi kan karan kanshi mutumin ka je ka nemi yahiya ya yahe maka to kenan mutun zai iya tuba Allah ya wanke shi ta tas amma kuma akwai haƙƙin wani to wannan sai a maida mishi haƙƙin shi in dukiya ne in mutuntun shi ne ka ci ka je ka bata shi a wajen wani duka wannan suna cikin haƙƙi na mutum bangaren shi karan kanshi ko iyalin shi ko yayan shi ko kuma wata munakisa game da aikin da yake yi wani abu ne wanda zai zama to haƙƙin shi ne to wannan sai an nemi bara'a sai mutum ya huta daga cikin wannan haƙƙi to shi kuma Allah bangaren shi sai ya yahe maka idan ka tuba waja'a fi nihayatil hadis mala sai ke cewa ƙarshen shi wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma Abu Bakar sai karanta aya wanda Allah yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum bayan Allah na gari sune wanda idan sun yi zalunci kansu ko sun aikata wani aiki mara kyau zakarullaha sai su ambaci Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su gaugawan neman gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah Allah yace babu wane ne yake gafarar zunubai in ba Allah ba walam yusirru basu ci gaba ba alama fa'alu aka abin da suke aikatawa idan mutum yana yi ko da shi dan ya riga ya ka can kana cikin yin zunubi to idan ka gane sai ka tuba ka hasa wahum ya'lamun Allah subhanahu wataala ya ce ba sa ci gaba da aikata aikin zunubi idan sun san zunubi ulaika sai Allah ya ce waɗannan wanda halin su ne haka jazaohum sakamakon su maghfiratun Allah zai gafarta musu za su samu wata gafara min rabbihim daga wajen ubangijin su wa jannatin da kuma aljannoni garakai tajari min tahti al-anhar wanda koramu suna gudana a kasan ta khalidina fiha suna masu dawama a cikin wani ma'ajaru al-amili Allah ce madalla da ladan masu aiki kina kaga wannan duk mutum idan dan adam damun kowane mutum da wuya samu mutumin da ya cika 10 sai Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine ma'asumi ko ko mu ce annabawan Allah amma duk wani bawa da malami da shugaba da baba da 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 mata to wannan kowanne ya sa kanshi shedan zai iya rinjaye shi mana kenan shedan zai iya rinjaye ka wani lokaci ko wata rana ka sabi Allah to abinda ake so kai gaugawa kai alwala kai istighfari shikenan sai Allah gafarta maka in akwai haƙin wani sai ka maida mushi sake ga wannan sake tuba zai sai sake Allah kuma ya sake raka ne bai janyo wa akwai masu magana cewa wai mutum yana komawa yana dawowa kuma Allah ba zai gafarta mishi ba wannan kuskure ne warai da gaske ko so dubu zai ko so nawa zai akwai wanda tana yawa zunubin da yake ya kusa kaman zama ruwan jikin shi domin shi abin da ya shahi tuba da istighfari shi karan kanshi ma ka dauke shi ibada ne ai tambaya mun yi azkar da mutun zai su kansu banda tuban da zaka yi su kansu azkar kin ibada ne to kaga a ce misali mutun yayi laifi so daya ya tuba yayi so biyu ya tuba in ka ce kenan duk wanda zai ce ba zai Allah ba zai gafarta mishi ba da wani dalili babu wani dalili kuma kenan kaman an rinjayar da shedan akan shi kaman an taimaki shedan kenan ya halakar da shi tunda sai sa akan shi tunda dai Allah ba zai gafarta mini ba sai in ci gaba da yi to kaga wannan shine ba su bawa Allah subhanahu wataala yake cewa inda zunubin inda hadisi ne kudusi inda zunubin bawa zai tokare sama yawa ya zo ma Allah ya istighfari kai sai Allah zai gafarta mushi kenan wannan kitabun ra'as ne manganu ne wanda ake saboda tsoratar da mutane akan laifi to amma sai yake bada wani sansu daban wani wata manufa wanda mara kyau shine in mutun ya sake ya ƙara yi ya sake yi sai ya ce ga kawai ni yanzu ba zan nemi gafara ba Allah ba zai gafarta mani ba bari ci gaba da yi to shi kuma kullun su ake bawa ya zamanto mai neman gafara ne Allah zai gafarta mishi kuma ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji babu wanda zai ce Allah ba zai ma ba wani gafara babu shi Allah shi karan kanshi ne yace ba zai ma wani gafara ba shine mai shirka shi ma kuma yace in ya mutu yana kan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika amma banda shi babu wani zunubi wanda za a ce Allah ba zai gafarta maka ba to ita ma shirka matsalar ta in mutun ya mutu in kana raye ne ka gane cewa shirka kake ka tuba to Allah zai gafarta maka
wannan dangane da mai mashayin giya ai an ce akwai hadisi da gobe mutun ya za a ba amsa saboda shi kuma ya wani
eh
to yanzu idan mutun yana yawan shirye ko kuma ya je mutu ya tashi giya da fasa ba
yana nan a matsayin shi na musulmi kuma wannan yana cikin mashiya ubangiji mai sabo ba Allah madaukakin sarki yakan yanda ya ga dama da bayin shi a gobe kiyama kuma abubuwa akwai abubuwa kanana ma wanda ba su kai ka ba wanda ba ma sa su a lissahi Allah zai ba mutun gafara kuma akwai wasu zunuban bi'a misali a ce miliyar irin rayuwa da muke ta yau da gobe take ba su wani laifi babba amma akwai wani laifi da muke yi wanda ya yi shi wancan girma irin su shan giya da sauransu to Allah subhanahu wataala yakan mushi gafara shi mashayin giyan in ya ga dama Allah sai ya gafarta mushi zunuban shi gaba daya ya sanya shi gidan aljanna ya wanke shi ya mushi ya sa shi in misali a ce ya taba wani abu mai niyya tacacciya musamman abin da ya shafi bangaren iyayen shi ko kuma wani tausayi irin na bayan Allah kamar yanda hadisi ya tabbata wata karuwa ta shiga aljanna saboda shayar da kare kaga karuwa babu zancen daraja kare shi ma ba wani daraja bane da shi amma dai ta ji tausayin yanda ta ji ishirwa ta yi tunanin shi ma wannan ishirwa ne yake ji ta rasa ma guga ta sa takalminta ta ɗauko ruwa ta ba shi ya sha sai Allah ya mata gafara to wata kuma ta shiga wuta saboda musa ta tsare ta a gida bata ba musa abinci ba bata barta ba ta huta ta yi yawace yawace ta dan samu abin da za ta ci wannan dalilin Allah ya sa Allah ya kona ta a wutar jahannama to kenan abin da ake so mutum ya kyauta duniya wasu daga cikin bayan Allah shaitan yakan iya rinjayensu akan wani zunubi za su yi ta yi to amma abin da ake so shine mutum ya zamanto mai tuba ne ga Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wasallama yake bayani cewa inda za a ce mutane za su zauna to kasa mutumin da bai zunubi ba zai roƙi ubangiji gafara ba kamar bai da wata alaka da ubangiji sallallahu alaihi wasallama yace to da Allah sai ya tahi da ku ya zo da wasu mutane wanda za su riƙa zunubi suna neman gafara suke da alaka da ubangiji to amma malamai suka ce wannan hadisin bayana ne ba mutum ya je ya talahi ya yi ta sabon Allah ana nuna dai in kai layin a matsayin ka na dan adam ka zo ka tuba a wajen Allah kuma ba a gaya ma kowa ba irin na coci irin na kirista sai mutum ya je ya gaya ma malamin na coci ya dan bashi wata sadaka nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza sai ce jika an gafarta maka a bashi wani ruwa to shi musulmi yayin zunubi kai tsakanin ka da ubangiji kaga ladabin kawai kai alwala kai sallah raka'a biyu ka nemi gafarar ubangiji alwallan da sallan ma ba dole bane amma dai abubuwa ne wanda zaka yi tawassuli wajen Allah dan iso ne zaka yi dan Allah ya gafarta maka amma kana zunubi in kai istighfari Allah sai ya gafarta maka zunubanka kuma ko da wani irin zunubi babu bambanci du'a'u tardu shaitani wa wasawisihi to addu'a wadda take magana akan koran shaitan da waswasin shi shaitan yakan iya sama mutum abinda ma baka tsammani ya ce ma menene kaza ya ce ma menene kaza menene addini wane ne annabi waye kaza yana ta zuwa da kai yana ta zuwa da kai haye zai ce maka wai wane ne Allah wa to haka zai shaitan zai ta yi da kai musamman kuma idan mutum ya shiga cikin sallah malam sai ya ce al-isti'azatu billahi minhu sai mutum ya a'udhu billahi can baya mun karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim mutum ya toha bangaren hannun shi na hagu satin da ya wuce ne ko kowace wanda ya wuce mun yi bayani akan wannan malam ya ce wal muradu an taqula a'udhu billahi minash shaitanir rajim in shaitan ya zo shiga yake taraya maka in yana so sai ka sabi Allah kai ka zamana ai kana iya tuba ai in ka tuba ma Allah zai gafarta maka to wannan waswasin shaitan ne to sai ka yawaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan dan ka kori wannan wahayin da yake maka mara kyau shi shaitan ne qala Allah ta'ala wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace ka ce kana neman tsari da duk wani waswasi na shaitan irin husga shaitan husgan mutum yake wani lokaci baka gane baka san lokacin da zai sa kai zinubin ba sai daga baya sai ka gane wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ya Allah kuma ina neman tsari a gare ka kada shaidannai su zo in ma inda nake Allah ka raba ni da su to zikiri na biyu al azan kiran sallah ma yana korar shaidan idan misali mutum zai yi kiran sallah lokacin da ya ji shaidan kwata-kwata ya dame shi shaidan ya zo yana sa mishi abubuwa marasa kyau mutum zai yi kiran sallah dan ya kori shaidan hadisi na abi huraira radiyallahu ta'ala anhu malam sai ya ce mimma yatrudu shaidan al-azan yana daga cikin abubuwan da suke korar shaidan akwai kiran sallah wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi annabi yake cewa idan nudiya bis salat adbara shaitan wa lahu dirab hatta la yasma'u ta'zib da an ware kiran sallah sallallahu alaihi wasallam shaidan sai ya huta da gudu har sai a rika jin wani kara mana gudun da yake yi baya son kiran sallah shaidani fa iza qudiya ta'zin aqbala in aka ka shaidan ladan yana kare shaidan shi kuma sai ya zo ya halarto to ya san mutane za su zo masallaci to kuma yanzu zai shiga aiki fa iza suwiba bis salati in aka zo za a yi sallah za a daidaita sallah a daidaita sahu liman zai fara sallah shikenan shaidan sai ya zo adbara fa iza qudiya taswib haka kuma in za a yi iqama shi ma azan ne to shi ma shaidan kuma sai ya huta da gudu kuma ana karewa sai ya dawo mana kenan yana daga cikin abin da zai kore shi ko iqama ko kiran sallah to amma ana karewa kuma sai ya zo ya samu bayan Allah so yake sai ya nakasa musu sallar da suke rahmukallah wale ce hatta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hatta ya khatura bainal mar'i wa nafsihi har sai ya zo ya shiga tsakaninka da zuciyarka tunaninka kana so kai tunanin sallah kana so ka nutsu kai sallah mai kyau to amma shaidan sai ya zo ya shiga ciki fa yaqulu uzkur kaza sai ya ce maka ka tuna abu kaza mana ka tuna inda ka zo ka tuna suwa ne sai ya zo ya rika sa maka tunani iri-iri lima lam yakun yadhkur abinda ma baka tunanin shi a sallah sai ga shaidan ya zo ya kama ka shi hatta yadallu rajulu la yadri kam sallah annabi sai ya ce har sai ya kai mutum ma ya mance raka'a nawa ana magariba bai san ba nawa ya yi biyu tana ma ya zarce uku ya wuce ya shiga hudu amma dai bai san ba ta kamar me a raka'a ta nawa ce yake to wannan shaidan yake sa mutum haka kina wannan yana karantar da mu ne lalle in shi in mutum waswasu shaidan ya mishi yawa sai ya isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma ya kiran sallah mara kenan duk inda ke da kiran sallah shaidan shi kuma baya wurin al-azkaru wa qira'atul qur'an haka kuma abin da yake korar shaidan shine azkar can baya mun karanta akwai azkar na sahi akwai azkar na marice wanda duka in dai mutum yana yin su to Allah zai kare shi daga shaidani ko mutum zai samu kariya shaidan na mutum da aljani yanda mutum yake rayuwa yana shiga yana huta ashe ya tsone ma wani ido to wannan mutumin in yakan iya cutar da shi a matsayin shi na shaidani mutum wannan azkar kin su suke kare mutum musamman ayatul kursi wanda a kowane lokaci tana nan a cikin azkar na sahi da marji tana nan a bayan sallah tana nan a wajen kwana akwai wajen barci tana nan ga mu a'udzutain qul huwallahu qul a'udhu birabbin nas qul a'udhu birabbil falaq wannan indai mutum yana yawaita yin su da karshen suratul baqara amana rasul lalle ne Allah zai samu shi kariya tsakanin shi da duk wani shaidani na mutum ko kuma na aljani wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la taj'alu biyutakum maqabir inna ash-shaytana yanfiru min al-bayti allazi tuqra'u fihi suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace kada ku bari gidajen ku su zamanto kamar makabarta kada makabarta can ne ba a sallah ko ba karatun qur'ani sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace lalle shaytani yana gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara mana kenan kana iya karanta ta kai karan kanka kana ko kaset kana iya sawa ko da salularka suratul baqara ya zamanto tana ma'ana saduwa da gidanka ko kuma ana karanta ta a gidanka ko da dare ko a wuni to ba karamin kariya bace wannan gida naka babu shi babu shaidan duk wani shaidani yazo sai ne tsaya da kowa to kuma kai karan kanka irin sallar zaka rika yi a gidanka ka rika karatun qur'ani ko iyalinka to kenan gidanka ya zamanto ba makabarta bane sallallahu alaihi wasallam anan yana so ya nuna mana cewa mu rika yawaita zikiri kuma mu rika yawaita karatun qur'ani mu rika yawaita nafiloli a gida dan kada gidajen mu su zamanto kaman makabarta haka kuma yana daga cikin abin da yake korar shedani zikiri mala yace wa mimma yatrudu shaytan azkarus sabah wal masa wal nawm wal istiqaz zikiri na sahi yana korar shedan zikiri na mala yace yana korar shedan zikiri na tashi daga barci shi ma yana korar shedan zikiri na shiga dukhulul manzil wa khuruj minhu shiga gida huta gida mun karanta su su ma duka suna korar shedan wa azkaru dukhulul masjid wa khuruj minhu zikiri da ake na shiga masallaci da kuma huta daga masallaci wa ghairu zalika min al-azkar al-mashru'a misl qira'at al-ayat al-kursiy inda an-nawm wal ayatayn al-akhiratayn min surat al-baqara irin mutiya kan ga surat al-aya da ayat al-kursiy Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum irin karshen amanar rasul surat al-baqara irin su la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mutiya yi so 100 da sahi yayi su dari da marece in dai mutum ya samu dama ya ci kan shedan ya ci karhin shedan akan mana ya same bai da kasala karanta wannan su dari dari da sahi su dari da marece to lalle tabbas zai samu hirzan mina shaytan yawmihi kullahu malik zai samu wata katanga tsakanin shi da shedan babu shi babu shedan babu abin da zai tutar da shi sai ka ci abubuwan sun zo daidai to wofi yawa kasala take hana mutum ya irin waɗannan kuma shedani ne yake zo ya samu kasala saboda duka in yayi yawan aminti 10 sai ka gama su wannan azkar kin ba su da yawa ko kuma minti 15 na
game da kuma shedan da yake samu mutum zai dafa kamar ne ko kuma zai shi da mutum
in ba na lokacin sallah bane eh yana iya yana ya dauka kamar ya amma ba na sosai ba haka kamar yadda mutum zai karatu na qur'ani du'a'u hina ma yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba ala amrihi rayuwarmu da muke ta yau da gobe mutum zai ga wani abu ya faru wanda baya so kai kana buƙatar wani abu sai kuma ga wani abu ya zo mara kyau kuma baka jin dadi ko kuma wani abu ne ghuliba ala amrihi wani abu ne naka wata biyar buƙatar kace kawai ta kasa yiwuwa mana kenan abin ya kasa gaba ya kasa baya ka kasa ganewa to akwai zikiri wanda mutum ya kamata yin mutum anan qadarullahi wa ma sha'a fa'ala na harko dai a matsayinka na mai imani ka sa a zuciyarka cewa kaddara ce ta ubangiji kuma Allah abin da ya so yake yi to wannan yana daga cikin abin da yake ba mutum hakuri wannan kuma shine bambanci tsakanin mai imani da mara imani in dai kace qadarullahi Allah ne ya kaddara kuma Allah abin da ya ga dama yake yi to kenan in wani abu ya zo wanda ba kai ba kake so to dole ka yarda shi saboda kaddara ce yana daga cikin rukunan imani guda 6 imani bi qadar khairi wa sharri to shi kuma mara imani sai ya ce a ko error ne kuskure ne a ko kuma bai ba daidai ne ko bai iya bane ko kaza ne kuma abin duk yanda duk hanyoyin da ka bi to Allah in yace bai yayu ba to bai yayu ba kuma in shekara nawa zaka yi biya yuba kaddara ce eh ko bi iya mutum to su kuma wanda bai da imani sai ya ga kawai a sai ya rika hahadawa ko kuma irin abubuwan da ake na a ce amma mutum san mu to jiya mutane suka shiga cikin rudu a cikin rayuwarsu dan kasuwa ne ko ma'aikatan gwamnati ne ko wata sana'a yake ko kiyo ko abin da ya kama da wannan ko wani magini ko aikin hannu sai ga mutane shubumci ya zo ya shige shi shi kuma shine yama kanshi sammu saboda yawan tunanin da yake wasu babu ma wani abin da aka mishi na sammu ko na ba tunani ne mutum ne ya kasa imani da kadara ubangiji sai ya ce ko makwabcin shi ne ya sababa mishi a ko makwabcin shi na aiki ko na sana'a ko kuma suwane ne ko kuma abu kaza ne to shi ko idan Allah ya kaddara ko da suwane sun maka in Allah bai kaddara ba bai yiwuwa kuma ko da basa so ko kuma suna so in Allah abin da yake so shine zai yi to wannan shine kamata ka sa a kanka sai ka rika yin azkar to Allah subhanahu wataala sai ya kare ka amma in mutum ya sa ya bar kanshi da tunanin cewa wani zai mun kaza ko kuma su wani ko abu kaza to to rayuwar mutum ta lalace. Domin zuciyarka zai zama to tana da cuta shine na tunani. Ba za ka yi barci mai kyau ba, ba za ka ci abinci da kyau ba, ba za ka yi harkokinka na duniya ma duka gaba ɗaya sai su lalace. Kana nan kana tunanin abin da babu shi. To can bayan mun karanta ko da wani abu ya zo mana bakin ciki du'aul ham wal huzn da irin addu'o'in da ya kamata ka rika yi. Malam sai ya ce cikan shi wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa al-mu'minu al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Masu imani kusancewa mumuni mai karhi mai kazar-kazar mai kuzari yayi mumuni kasalalle wanda bai san aiki. Wa fi kullin khair sai Annabi ya ce kuma duka biyun suna da alheri. To amma dai wancan yayi shi mai karhi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu dubara lam abin da ya shahi rayuwa yace ihris alama yanfa'uka wa wasta'in billahi azza wa jalla wa la ta'jaz. Annabi ya ce abin da ya shahi rayuwar duniya sana'a ce kake yi, aiki ne kake yi, karatu ne kake, meye kake yi? Annabi sai ya ce ka kullun ka nemi abin da zai amfane ka, kakka bar kai zaman irin zaman kashe wando, kai baka aikin komi, baka tunanin abin da zai amfane ka duniya, abin da zai amfane ka gobe kiyama. To wannan bai dace ba. Annabi ya ce kai gaugawan aikata abin da zai amfane ka, sai ya ce wasta'in billah, ka nemi agajin Ubangiji. Zan yi sana'a ne, zan yi ilimi ne, aikin gwamnati ne, mine ne, wane ne, noma ne, kiwo ne? Su ka ba da ƙarhinka, iya ƙarhin da za ka ba da, in ya so kuma sai ka bar ma Allah. Mana kenan wasta'in billah. Sai Annabi ya ce wala ta'jiz, kuma kakka gajiya, kakka zamanto rago. Ka fara kana yi kwana biyu kwana uku ka ce kai ka gaji, so ake ka ci gaba ka zamanto mai ƙarhin jiki ta kowane ɓangare. Wayan asabaka shayun, Annabi sai ya ce in wani abu ya same ka, mana kenan cikin yanayin da kake na rayuwa, musamman a ce wata sana'a ce kake, wala taqul kakkace law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka sake ka ce dama, indai kana lamarinka na rayuwa yau da gobe, kai wani abu kaza, abu kaza nake so in yi, sai kaga sabanin shi. Misali ce ka kama wata sana'a kuma ana nan kaga batta ci, ka ce dama wacce sana'a, sai kaga wani ya kama wata sana'a nan da ne yayi kudi, sai ka ce ai ni dama ni ma wacce sana'a na koma. To Annabi ya ce kakka sake ka wada haka. Yace abin da ya kamata ka ce qadarullahi wa ma sha'a fa'ala, qaddara haka Allah ya qaddara. Yace fa inna law taftahu amal ash-shaytan, wannan dama kin dama kaza ne, dama kaza ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan kamar ka bude kofar shaytan, kenan shaytan zai shigo ka. Shi shaytani ba wai kai tsammanin ko sai sallar ka, sai azumin ka, karatun Qur'anin ka kadai zai zo ya lalata maka hatta neman ka duniya, rayuwar ka duniya matsayin ka na mai imani. Abinda zaka amfanu da shi ma shaytan yana iya rikirkita ma shi, ya zamanto shi dai so yake ganka ka koma baya. To bai kamata mutum ya bude ma shaytan kofa, kakka sake ka ce dama kaza ne. Wato wannan bai dace ba. Malam sai ya ce wa alam anna al-murada bi qawlihi fa inna law tafta amal ash-shaytan al-ityan biha fi sigatin takunu fihi munaza'at al-qadr. Irin wannan lauda mutum ya ce dama kaza, to wannan kamar kana jayayya kenan da kadara. Allah kaza ya kaddara, dan me zaka ce dama kaza kenan kamar baka yarda ba? To matsayin ka na mai imani kawai sai ka ce qadarullahi wa ma sha'a fa'al. In dai kaga wani abu ya afku wanda bai baka so, to hakuri zaka yi sai ka ce haka Allah ya kaddara. To sai ga mutum ya samu waraka a cikin zuciyar shi. Tahani'atul mauludi lahu wa jawabu, barka da ake idan an samu karuwa. Kuma shi wanda aka ma barka, mutumin da ya samu karuwa, shi ma abin da ya kamata ya ce barakallahu laka fil mawhubi lak wa shakarta alwahib wa balaga ashudda warzuqta birra. Kenan wannan ya kamata in zaka ma mutum barka na aihuwa mace ko namiji, kenan sai ka ce mishi barakallahu, Allah ya albarka a cikin wannan da naku da Allah ya baku kyauta, wannan kyauta ta Allah, Allah ya albarka a ciki. kuma a gode ma mai kyauta shine Allah madaukakin sarki kuma Allah godiya da ya ba ku wannan karuwa kuma Allah sa wannan daya girma ya kai cikan karhin shi kuma Allah ya sa mai biyayya ne ga iyaye kaga wannan barka da kina Hausa yayi daidai shi kuma wanda aka mushi barka sai ya ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jazakallahu khairan kai ma Allah maka albarka kuma Allah ya ba albarka Allah kuma ya saka maka da alheri wa razaqakallahu mislahu kai ma ina fata Allah ya baka da irin wannan Allah ya kai ma arzaka wa ajzala thawabaka kuma Allah ya kwarara maka lada da wannan barka da kamuni to kun ga rayuwar musulmi gaba daya adda ce kina inda ana azkarin nan kowa juna muna ma junanmu addu'a ne duk yanayin da muka kasance duk halin da muke malai jahazi tahni'a tun qalu an hasal basari wa amma aljawabu fa zahiru annahu li ahad alulama kina wannan asar ne aka samu daga hasal basari shi yasa kinan malamai suka ce ba lazim bane haka kinan duk yanda ake ma Allah Allah tsaye ba mana Allah Allah ya raya kenan wannan ma daidai idan mutum ya haka sai ka kuma kace Allah saka da alheri kai ma Allah arzuta ka da irin shi ma yu'awwazu bihi al-aulad ka samu da Allah ya arzuta ka to wannan dan tun yana yaro akwai kariya da ya kamata a riga ba shi kafin ya girma ya rika yi da kanshi azkar كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كانت يارو تينا تنكرمي يكمات أركبا شكاريا النبي صلى الله عليه وسلم يكما انجيكو كنشي بيو حسن وحسين سيتش إنا مكو ساري ina kare ku daga shaytan da wasu kalmomi na Allah wasu cikakku min kulli shaytan wa hamma daga dukkan shaytan da kuma irin abubuwan da shaytan yake kawowa na guba wanda yake kisa sai ya kasance dabbobi ne irin wannan haka na dare irin su kuna masu maciji da sauransu ko kuma a wani cutarwa irin shaytan da yake shiga jikin mutum dan ya cutar da shi wa min kulli ainin lama kuma ido irin ayin da mutun ya kalli abu in ya yaba shi wasu daga cikin bayan Allah Allah ya sa musu in suka yaba abu sai ya lalace to dole sai mutun ya nemi kariya game da ayyan shi kenan yaro dan karami abun burgewa ne ana haba da shi ana zo ana kowa sai zo sai a bashi ya dan kalle shi ya dibe shi to sai an rika mai irin wannan addu'a dan kada ya samu wannan idan shari shaytan to wannan da ita ce kawo na karin shaytan min kulli shaytan sai yace shar shaytan anan naka yana yiwa kore daga sai tunda nan wannan takaicce ne dan kai yawa kamar da muka wuce can baya insha Allah kina wannan addu'a kore da gaske tana da kyau musamman iyaye mata su ya kamata a ce sun san wannan tunda su suke tare da yaran a kowane lokaci kina yaro yana fara barci ko kuma da sassahe kafin mutane su rika zuwa barkan nan sai a rika mushi abai wannan addu'ar kina Allah subhanahu wataala sai ya kare shi sharri shedan da kuma sharrin nan mutum musamman kuma wannan idan da ake wanda shi ma mai idan bai sani ba yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya ga wani abin da ya burge shi sai yace tabarakallah ko kuma tabarakallahu ahsanul khaliqin shine kenan a Hausa ake cewa tabarakallah idan mutum ya ga abin to sai ya faɗi wannan saboda kakkaje kai ma kana ciki baka sani ba Allah ya yi ka haka to amma wancan maita da ake cewa ita wannan tsahi ne wasu suke yi a ce wannan maye ko kuma wasu abubuwa dai wanda ake na galgajiya na tsahi-tsahi da sauransu wancan shi ne baita ya sha bamban da shi wannan ayi tunda shi wancan mayan ya san shi ya sani yana iya maka zai iya maka wani abu saboda yana ta'amuli da aljani siri ne kenan zai iya ma ya cutar da kai ya ma wani abu daban to amma shi wannan mai aini shi ma bai sani ba shi ma bai san ba yana da abin da in ya kalli wani abu in dai bai yi addu'a wannan ba sai abin ya lalace to sai a rika ma yara kanana ita wannan addu'a yo da ya iya gane in dai ba ya ma ɗaya biyu ba ba zai iya gane ba shine na to zai ko da zai gane zai yi wahala amma tunda misali yazo tana wani mai wucewa ne ma kawai ce kai ga wani misali a ce wani abun hawa ko na sai abun yayi accident can gaba mu ma sani ba to shi dai almuhim kenan mutun ya yawata na
dangane da
kubar kallawa
dangane da cewa mutun yana yin gane wancan hadisin da aka rawaito wani sahabi da ya tsinka yi wani yana wanka sai ya danka shi ba zai da ya mashi adda ba ya kama da shi da ya kenan mutum ya taka yi wa a cikin rayuwar da kullum
a gane
ne cewa yana da kamun buga ba
za a iya gane wa shi wancan ya yi tun da waye ya gan shi a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaya aka ce wani ne aka ce a wani ne ya ba shi kenan aka kirawo shi ya alwallah to kenan an misali a ce aka ga wani mutum kawai gashi hewra bai same shi amma tare suke da wani kenan zai ya kaddarawa to amma kuma shi ma ba bai da tabbas wancan manzo sallallahu alaihi wasallama zai saboda shi yana da karhi na wahayi Allah subhanahu wataala ya bashi mu'jiza zai ya gane wa to amma mu ganewan mu sai dai mu hashashi in ya tabbata to in bai tabbata ba kuma ai gaskiya saboda fitintunu za a shiga da yawa kuma tana yawa mutum ma wata ko wata masalaci ko wani abu ya kada shi yau waye shi ne ba wani daga su ba shi kuma zargi ne ba a su sai a shiga kuskure ko musamman ma a karkara irin wani abubuwan na mai tare da yakan kawo matsaloli da yawa du'a'u karanta ne
kuma
wani na tambaya da kuma na tambayar wannan kawai wajen lamiri ne mazaje ne kasan da wuce mu'izu kuma yanan ba duka an ma mata ne wannan ba bambanci uizu kuma fi kalmatullahi ta wata ne kuma shi kanta su biyu ne in mace uizu zaki za ci in mace ce guda misali in wajen jam'i ne kuma shi ma zai yi babban daya a uzu ka kaba in mace ce a ce ki wasa ne ta fi a uzu ki in kuma mata da yawa sai a uzu kunna ko a uzu kunna in kuma maza ne ma maza da yawa ne a uzu kun in maza da mata ne sai a yi lamirin namiji ko da ɗaya ne namiji a cikin su eh sirrin jaye mata ai mursu sai ai tabarakallah larabci ne ai
su tabarakallah suke cewa tabarakallah
tabarakallah shine ne
tabarakallah
shine ma'ana guda ji
ne san sai da ke kare niyya da ma'ima ai tabarakallah ai hawo
ta a duka larabci ne yanzu misali a kowanne shi ba zai iya karanta amma dai yau da gobe kalma ana ta waje tun tabarakallah kin ce tana tahiya har ta dan samu amma an dai bata canza ba daga sigar ta na ma'ana tabarakallah tabarakallah du'a lil maridi fi iyadatihi idan mutun yaje ganin mara lahiya wanda kuma wannan yana daga cikin manyan haƙƙi na musulmi akan musulmi kuma masa lokaci yanzu ana mutane ana sakaki da shi dan uwanka musulmi yana daga cikin haƙƙin shi a kanka in yayi rashin lahiya ka je ka ganshi sai ka ce la ba sa tahurun insha Allah kenan kakka ji komi insha Allah wannan ai waraka ne za a samu sauki kuma za a samu kankarar zunubi Allah sa kafara ne Allah ba da lahiya haka za a ga mishi manganu masu sauki kada mutun yaje garmar laya kuma ya tunzura shi wani ma yayi irin shalana ya mutu to kaga wannan sai ka kashe shi to dole zaka ce mishi a insha Allah warkiya zaka yi in Allah ra wannan kafara ne ai an samu sauki jiki yana samun sauki haka zaka riga gaya mishi
ko bai san ma ko a ga man kai shi da Allah kafara
ne Allah san kafara ne bore ku ai shi halshe Hausa yana da alaka da musulunci alaka ta kutu da kutu ko dan dai daga baya an samu rashin karatu sai aka dan samu tazara amma dai al'umma ta Hausawa tana da alaka da addini addini alaka ta kutu da kutu wannan hadisi ne na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu to lokacin da mutum yace fahurun insha Allah mala yace insha Allah ana abin da ke da ta jumla خبرية وليست جملة دعائية لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به نندك يتوى إن شاء الله كمان دي أبني واندا ككيسو كمان لاباريني كان أبو تشيم إن شاء الله أنا أي سركيني ذاك سامو وركا إن شاء الله الله زي قافر تامك زي دبانك سي أدعى تبيو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات سي متين يا كرنت wannan so uku hadisi so bakwai hadisi ne da Abdullahi ibn Abbas a cikon hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min abdul muslimin ya'udu maridan babu wani bawa muslimi wanda zai je ganin wani mara lafiya lam yahdur ajalahu wanda ma'ana ajalin shi bai zo ba yana da rai fa yaqulu indahu sab'a marrat ya hudu wannan addu'ar as'alullahi alazim rabbal arshil azim an yashfiyaka ya hudu so uku annabi so bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa afahu Allah Allah sai ya bashi lafiya in dai ba cuta ajali bace don Allah da Allah zai bashi lafiya to kaga wannan akwai abubuwa da raba sa da yawa na magunguna da azkar wanda muke wanda annabi ya karantar da mu inda ana yi za a tsira daga abubuwa da yawa amma su so da yawa sai a je ganin mara layi a yi ta zance a can kaga shi kuma bai ba wurin zance ba ne mun je a mishi addu'a akwai ruwa da sai kana ya taba hannun shi haka ko kun gaisa haka sai ka yi ta addu'a
aka banta ma maka ya wada da
sai an kore da gaske niyya a yi tashi ci kuma ka je wajen shi a shi ne ma babu aula kuma shi ne ma ya kamata kware da gaske ya rika mishi ba kamar wani addu'a ce jumla na ina neman ina roƙon Allah mai girma mai daraja ya Allah baka gafara kamar da ake cewa Allah ba da sauki ya Allah ƙara lafiya Allah ba da sauki to shi ne za a yi ta mishi a sai dai suratul fatiha kuma wannan kenan ya shiga babi na rukiya za iya mushi suratul fatiha ko kuma qur'ani jumlatan duka duk kowace aya ta qur'ani ko mu'awuzatain kinnan ko kuma ayatul kursi ko amanar rasul karshen suratul baqara ko suratul mulk tabaraka akwai dai surori wanda a qur'anin gaba ɗayan shi darajar shi cikakkiya ce to amma kuma akwai ayoyi ko kuma surori wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da suna da wani fifiko to wanda sai mutun ya karanta su musamman suratul fatiha duk cutar da mutun yake da ba sai cutar kaza da kaza da kaza ba ko ba sai aljanin ya shiga mutun ba mutun zai yi tohawa a ruwa mutun ya sha wannan kai sai mutun zai samu lafiya insha Allah musamman mutun yake kamar su bakwai ko su dari ko ma'ana gwalgwadon yanda zaka iya gwalgwadon yawa ita suratul fatiha mana Allah subhanahu wataala ya hore ta kuma kaga kusan har yara ma kowa ya iya ta inda mun yi ta kariya ce ta mamaki mutum zai yi mamaki idan yana yawan karatu da ita da kuma ayatul kursi mara laya sai a rika ko a rika shafa mishi ruwan ko kuma a rika tohawa a hannu ana shafa mishi fadlu iyadatul marid wannan kuma yana magana ne akan fadala da daraja da mutum zai samu idan ya je ganin mara lafiya qala sallallahu alaihi wasallam idza ada ar-rajulu akahu al-muslima in wani daga cikin musulmi ya je ganin wani dan uwa wanda ba da lafiya masha fi khirafati aljanna hatta yajlisa, ai zai rika tahiya ne a cikin wasu lambu, wasu ƴaƴa wanda ake cirowa, kamar garkace ko kuma mu ce gona wanda ƴaƴan itatuwan ta sunnuna kake ta yawo a ciki, hatta yajlisa har ka je ka zauna wajen wannan mara lahiyar da zaka je ganin shi. Fa iza jalasa ghamaratu rahma sallallahu alaihi wasallam, yace kuma kana zama sai rahma ubangiji ta lullube mutu. Fa in kana gudwatan salla alaihi 70,000 malik hatta yumsiya, yace inda sahe ne ka je ganin mara lahiya to za su samu mala'ika 70,000 za su rika maka salati, za su rika maka addu'a har sai ka kai mareci. Wa iza kana masa'an salla alaihi 70,000 malik hatta yusbiha, in kuma da marece ne ka je ganin wannan mara lahiya to mala'ika 70,000 za su rika maka addu'a har sai ka wayi gari. Kaga wannan ba karaman fadala bace, wannan kadai ya dace banda wancan haƙi da yake na dan uwanka musulmi, haƙi ne akan shi in bai da lahiya ka je ka ganshi. To kuma ga wannan daraja da mutum zai samu. Qala Abu Bakar Al-Anbari, Malam Abu Bakar Al-Anbari yake cewa yushabbihu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yahrizuhu al-a'id al-marid min as-sawabi bima yahrizuhu al-mukhtarif min ath-thamara. Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin kamar yana kwatanta mana cewa mutumin da zai je gona ya ciro lemu da irin su mangoro su wane ne ya zo gida da su albarka ta gona, to haka mutumin da ya je ganin mara lahiya akwai albarkatu wanda zai zo da su. Kenan ga addu'a mala'ika 70,000, gashi kuma rahamar da Allah zai lullube shi lokacin da ka je ka zauna a likitan ko a gidan shi mara lahiya, kana zama rahamar ubangiji za ta lullube ka. To irin wani abubuwa ne suka sama mutum albarka, sai ga mutum rayuwar shi ta yi albarka. Ba na ne da albarka ba sai mutum ya yi maƙudan kuɗi, don mu yanzu mutane kusan hankalinsu gaba ɗaya ya karkata, in dai an ji ana zancen albarka su ci a dukiya a ga mutum ya zama maloniya, ana zancen albarkar rayuwa sai ga mutum rayuwar shi ta yi kyau a nan kuma a gobe kiyama rayuwar shi ta yi kyau. Waƙila malai ce a wata wadda sai aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nihi cewa fa yakunu ma innahu fi tariqin tu'addihi ila aljanna, ai lokacin da ka tashi zaka je ganin dan uwanka mara lahiya to kamar ka kama hanyar gina aljanna ne, Allah subhanahu wataala kenan zai sanya ka ciki. Wa'ul marid allazi ya'isa min hayatihi, to kuma akan iya samun bawa daga cikin bayin Allah yayi cuta yayi cuta har ta ci karhin shi kuma ma kusan kaman ya yanke kamuna daga rayuwa, shine mana ya'isa min hayati. To wannan shi ai addu'ar Allahumma ighfirli warhamni walhiqni bi rafiqil a'la, sai rika wannan addu'ar. Ko kuma a ce ga wata rashin lahiya ne wanda an san tabbas ba a warkewa, to sai mutum ya rika ita wannan addu'ar. Allahumma ighfirli, Allah ka gafarta mini ka ji kaina kuma ka gama ni da daraja ta mai girma a gobe kiyama. Hadisi ne na Aisha radiyallahu ta'ala anha. To rafiqil a'la malam sai yake cewa wada Allah madaukin sarki, wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kenan kamar kana so Allah ya gama ka da martaba ta annabawa, martaba ta siddiqai, martaba ta shahidai da kuma bayin Allah na gari, to haka mutum ya kamata ya rika yi. Addu'a ta biyu kenan wanda kusan kamar ya yanke cewa wannan cuta ta shi ba ta warkewa bace, ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda mautihi yudkhilu yadayhi fil ma'i, annabi sallallahu alaihi wasallam a cutar shi ta karshe ta lokacin da yake ban kwana bai da lahiyar nan sai sa hannun shi a cikin wani makayi cikin ruwa, akwai ruwa a kusa da shi, fayamsahu bihima wajhahu, sai shafa huskar shi, sai tsoma hannun shi ya shafi huska, wa yaqulu la ilaha illa Allah inna lil mauti sakarat, mana kenan babu an mota da gaskiya la ilaha illa Allah, lalle mutuwa tana da jimami, mana kenan akwai abin da ake ji. To Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake. To wannan kenan malamai suka ce kaman takhfifi ne na kaman mutum zai dan ji sanyi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yake sa hannun shi a cikin ruwa sai rika shahawa sai yake ba su labari cewa mutuwa tana da wani dan zahi wani jimami addu'a ta uku la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahda la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah sai mutun ya rita karanta wannan dare da rana sai da marici a cikin hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na abi sa'id al-khudri da abi huraira mana duka gaba dai sarwayto shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu duk wanda ya wada haka to ubangijin shi zai gaskata shi kenan mutun da gaske yake wa iza qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu qala allah la ilaha illa ana wahdi la sharika li in kuma yace baban bauta da gaskiya sai allah ce kwarai kwa mana kenan baban bauta da gaskiya sai ni wa iza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd qala allah la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamd kenan allah subhanahu wa ta'ala yana addar kuma allah yana mai da mushi wannan shi ya kamata mutun ya yawaita yi wanda Allah subhanahu wataala ya jarabe shi da wani rashin lahiya ko kuma cuta wanda dai ana tsammanin cewa ba zai warke ba to irin da don zai cika yi Allah cika mu da imani abin da muka daidai Allah ya tara mu a cikin ladan gaba da wanda ke na kuskure ne Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum hadan bismillah
da yi da kuma ranan da ya kai da kuma makabarta da ya rage wani mai azumi